الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin al-arba'una an-nawawiyya wallafar ash-shaykhul imam Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Sharaf an-nawawi rahmatullahi alayhi a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin hadisi na 27 a cikin wannan littafi mai albarka wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon hadisi na 28 qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-hadithu ath-thamin wal-20 عن أبي نجيح الإرباض بن سارية رضي الله عنه حديثنا 28 أتكون وانا اللتافي نامني البركة أمسوشي دق باب النجيح باب النجيح شين إرباض بن سارية الله تعالى يكاري الدادش wannan sahabi yace wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mau'izatan maiki sallallahu alaihi wa sallam yayi mana wa'azi wanda yake mai girma wa'azi wanda yake mai ratsa bargon jiki wa'azi wanda yake mai shiga cikin zuciya mai kama zuciya wanda wajilat minhal qulub wanda al-qulubu zukata na sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam suka firkita suka tsorata minaha saboda wannan wa'azi da ma'aiki yayi mana wajila ma'ana khafa wajilat minaha al-qulub khafat minaha al-qulub innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ تو وجلت منها القلوب زكاتا نباين الله suka tsorata saboda wannan wa'azi da ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ sannan kuma idanuwa na sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam suka yi ta zubar da wasaki na hawaye saboda wannan wa'azi da ma'aiki wato wa'azi ne wanda yake cike da razanarwa wanda yake cike da ban tausayi wanda yake cike da tsoratarwa fa qulna ya rasulullahi ka annaha mu'izatu muwaddi'in sahabbai suka ce muka ce ya jakadan Allah kai ka ce wannan wa'azi da kake yi mana wa'azi ne irin ta mai bankwana irin na mai bankwana wato muwaddi shine wanda yake mai bankwana idan mutum zai yi tafiya zai shiriya bar gida zai yi tafiya ko bulaguro na sati ɗaya ko na sati biyu ko na kwana 10 ko ibadar hajji da sauransu kaga idan zai tafi zai tattara iyalansa idan akwai waɗansu abubuwa wanda yake nashi ne in ya zama to dan kasuwa ne zai ce to wane a kula da kayan mutane a kula da kadara sauransu duk abin da ya shigo ka rubuta abin da ya fita ka rubuta ka san abin da yake shigo ka san abin da yake fita ka san wanda suke ɗaukan kaya ka san wanda sun baka kuɗi a cikin waɗanda suke ɗaukan kaya da wanda basu baka kuɗi ba sannan kuma a gidayen akwai dabbobi zai ce wane kai kuma ciyawar gujiya ka ganta nan da kaza ce ka san yanda zaka dinga baiwa dabbobi ka yi musu ba ruwa a lokacin da ya dace kada ka dinga bari suna jin yunwa sannan kuma ya sami iyalansa, to wanci ki kula da yara, makaranta su dinga zuwa akai akai, kar ya zamanto na shira amma yara ba sa zuwa makaranta. Ki kula da cin su, ki kula da shan su, ki kula da tarbiyyar su, in suka zo gida lokacin barcin su, in me suke su bari su je su kwanta, lokacin tashin su daf alfujir yake to a tashe su yi sallar asuba su tafi makaranta. Kaga wannan wanda zai tafiya kaga yana bukatar waɗannan abubuwa. To ma'aiki alaihi salatu wassalam wa'azin da yayi musu wa'azi ne na komai, yayi magana akan shi dalla dalla, sannan kuma yana tsoratarwa akan ayi riko da shi. Fa ausina, muka ce ya jakadan Allah kai mana wasiya abinda za mu ci gaba da shi ko da bayan wafati dinka, abinda za mu yi riko da shi, mu yi kankamo da shi. Qala ma'aiki alaihi salatu wassalam yace usikum bi taqwallahi, ina yi muku wasiya da kiyayewa dokoki na Allah. Wannan ita ce babbar wasiya wanda alqur'ani wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana cewa ita ce wasiyar da aka yi wa al'umman da suke kafin mu, sannan kuma ita ce wasiyar da Allah tabaraka wa ta'ala yi mana. Walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha, wato kiyayewa dokoki na Allah fi sirri wal alan, yana daga cikin abubuwan da za su taimaka wa bawa wato cikin cimma burinsa na rayuwa, cikin samun nasara cikin al'amuransa na alkhairi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bi kulli shay'in alim, ku kiyaye dokoki na Allah, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sanar da ku dokokin shi na addini, Allah ta'ala masani ne ga dukkan komai. Sannan kuma a hadisin da muka karanta na baya, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ma'aiki ya ce ka kiyaye dokoki na Allah a duk inda ka kasance, sannan kuma ka biye wa mummunan aiki da ka aikata da kyakkyawan aiki, to wannan kyakkyawan aikin da ka aikata za ta shafe laifin wannan mummunan aiki, saboda alhasanat yuzhibuna sayyi'at, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Wassami'i wadda'ati, sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ina yi muku wasiya da assami'i wadda'a, jin maganganu na shuwagabanni naku da kuma yi musu biyayya kan abin da suka yi muku umarni. Wannan yana daga cikin abin da ya kamata ƴan uwa mu kula da shi. As-sam'u wa ta'a ga shuwagabanni na musulmi, wannan wajibi ne akan mu. A matsayin mu na bayin Allah musulmi, akwai waɗanda suke shuwagabanni masu jagorantar al'amuran mu, to wajibi ne akan mu dinga yi musu biyayya kan abin da suka yi mana umarni, matukar babu saban Allah a ciki. Wajibi ne akan mu saurari abin da suke faɗa lokacin da suke magana, kar ya zamanto mun yi watsi da lamarinsu, mun kalkaɗe hannunmu daga yi musu biyayya. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yake cikin sahih al-Bukhari hadithin Abdullahi dan Mas'ud, manzo Allah ya ce takunu umurun wa asaratun tunkirunaha, qalu fama ta'murna ya rasulullah, qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allaha alladhi lakum. Da Allah sallallahu alaihi wasallam yace takunu atharatun wa umurun tunkirunaha, wato za a samu san kai da kuma wadansu al'amura wanda ku buku yarda da su ba, wanda kun san cewa wannan abun akwai san kai a ciki. Gashi a matsayinka na wanda kai karatu, ka karanci bangare kaza, kana da diflam kala kaza, kana da diflam kala kaza, lalle ka fita da daraja mai kyau, matsayi kaza kai kamata a baiwa, amma adiba wani wanda kai kake koya mishi lesson, kai kake mai lesson, a dauka a bashi, la'alla wannan mutumin in za a zaunar da ku da kai da shi a ce ku yi faransai, a faransai zalla zaka fitar da shi, zaka kore shi, sannan kuma dama shi aikin da aka dumka mishi ba nashi bane, ba shi ya cancanta ba. Maza Allah ya ce to za a samu wannan lokacin. sannan kuma bayan haka akwai al'amura wanda za ku dinga gani wanda hankalinku bai kwanta a kansu ba. Sahabbai suka ce, ya Rasulullahi, me kake umurtar mu mi? Zala ya ce, tu'adduna al-haqqal ladhi lakum alaykum, ku dinga bayar da haƙƙin da yake wajibi ne a kanku na sauraron abin da shuwagabanni suke faɗa da kuma yi musu biyayya kan umarninsu, ko kuma ku dinga roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku haƙƙin da naku ne a wajen shuwagabanni. Haka ake dan shugaba ya danne maka haƙƙinka a matsayinka na talakan shi, ba za ka ce ka yi zanga-zanga ba. Wannan zanga-zanga al'amari ne wanda bai dace ba a musulunci. Duk lokacin da aka ce za a yi zanga-zanga, mu ɗin talakawa ɗin mu ne muke ƙwaruwa, mu ne muke kashiya junanmu, abin da aka mana mai kyau shi ne muke zuwa mu kashi. Sai a zo kan titi din wuta ce da aka yi na hanyoyi din mu kalkashi, sai zama daga ƙarshe mun bar garinmu ya koma ƙauye. Ba haka ake ba, kai da aka yi maka abin kirki to ka sakaita da addu'a in ba za ka iya biya ba. Sannan kuma duk abin da kake ganin cewa jagorancin nan ya lalace, shuwagabanni suna babacere, kai din ma babacera kake. Saboda magana ce ta Allah, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lokacin da muka zamanto nagari, muka jaru, muke yi wa kasashenmu addu'a, to Allah subhanahu wa ta'ala zai jara mu da shuwagabanni. Ba yanda zai Allah tabaraka wa ta'ala ya dora shugaba azzalimi akan bayin shi waɗanda suke nagari. Wa kadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksubuna. Duk abin da ya shafi shugabanci ɗan uwa, mu san abin da muke. Shugaba ko a gida ko shugaban gida, ba shugaba na unguwa ba, ko shugaban gida yana so a mishi biyayya. A matsayinka na mai gida, kana da mace, kana da ƴaƴa, kana so abin da kace ayi ayi. Ba ka so ka shigo gida ka ce a dafa shinkafa ka zo ka ga an dafa maka tuwo, in aka ka maka fada za ka yi ko? Ba ka so ka ce a ɗako ruwa ka zo ka ga za ka yi niyyar yin wanka ba ma alwala ba, ka ga babu komai a cikin gidan na ruwa. Za ka kira ɗanka, me yasa wani ɗan banza ne kai kaza 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 kaza, ɗanka ne kai ka aihe shi wannan. To amma a matsayinka na talakan wani mai unguwa, sai ka ce ba za ka mishi biyayya ba kai. Ya kamata duk abubuwa kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal imamu alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in 'ala ahli bayti wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun 'ala bayti zawjiha wa waladihi wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wa 'abdur rajuli ra'in 'ala malihi wa huwa mas'ulun anhu, wal rajulu ra'in 'ala mali abihi wa huwa mas'ulun anhu, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Waɗannan abubuwan ya kamata mu dinga sayo su a kanmu. Kada ya zamanto a kullum mu muna musulmi amma kuma maganganunmu sun ci karo da na musulmai, mu muna musulmi amma ayyukanmu sun ci karo da na musulmai. Mu kula da kyau wajen as-sam'u wa ta'a. Shuwagabanninmu suna da haƙƙi a kanmu na mu ji abin da suke faɗa, sannan kuma mu yi musu biyayya kan abin da suka ce a aikata. Matuƙar ba mu ga kafirci fita daga hanya a fili ƙararraba. Haka ma'aiki ya faɗa cikin hadithin Ubada ɗan Samit, da Allah sallallahu alaihi wasallam, Ubada ya ce, da anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fa bayya'anahu fa qala fi ma akhadha alaina an bayya'ana ala sam'i wa da'ati fi man shadina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatina alaina wa alla nunazi al'amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan innakum min Allahi fi burhan wa an naqula aw naquma bil haqqi haythu ma kunna la nakhafu fillahi lawmata la'imi. Hadithun Ubada ibn Samit yana cikin Bukhari da Muslim. Bai cin shi akwai hadisi da dama irin hadithun Abdullahi dan Umar, as-sam'u wa da'atu alal mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyati fa idha umira bi ma'siyati fala sam'a wala da'a. Ga hadithan Abu Huraira wanda yana cikin Sahih Muslim, alayka sam'a wa da'ata fi man shadika wa makrahika wa yusrika wa usrika wa atharatina alayka. Ga hadithan Ali ibn Abi Talib, la da'ata fi ma'siyatin inma da'atu fil ma'ruf, hadithi wanda yake mai dan tsawo. Akwai hadisi da dama wanda suke magana akan yin biyayya ga shuwagabanni. Ya kamata mu dinga waiwayawa zuwa gare su. In muna so rayuwar mu ta yi kyau, shine duk abin da Allah ta'ala da manzonsa suka ce to mi biyayya akai shi ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum na'am wa in ta'ammara alaykum abdun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wajen yin biyayya ga shugabanni da kuma aikata abin da suka yi umarni yace ku yi biyayya gare su koda an nada shugaban ku a matsayin bawa ne koda bawa ne aka nada a matsayin shine zai mulke ku to ku ji ku bi kaga wannan a doka ta musulunci bawa baya zamantowa shugaba ko to amma abin da ma'aiki yake nufi anan ba wai bawan ba wanda yake mai sunan bawa hasan al-ilmu yarfa'u baita la'ima da lahu wal jahlu yahdimu baita al-izzi wa sharafi فكم حر يقوم مقام عبد وكم عبد يقوم مقام حر wannan shine ilimi lokacin da ya zamanto mutun da ne amma gashi da sunan da ne amma kuma jahili ne bai fahimci addini ba bawa ne to koda wanda za a nada muku ya jagoranci tafiyar ku jahili ne bai fahimci addini ba to ku ji ku bi kaga musulunci akwai waɗanda suke bayi ne wanda ya ɗaukaka su kaga Bilal wannan bawa ne kuma bakar fata ne amma saboda ya shiga musulunci Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yake cewa Abubakar ne sayyiduna wa ataka sayyidana yani Bilal hadisi yana cikin Sahih Bukhari hadisin Jabir ɗan Abdullahi yace Abubakar shugabanmu ne kuma ya yantar da shugabanmu shine Bilal. Bilal ba Balarabe bane. To amma saboda ya shiga musulunci sai ya ɗaukaka shi. Kabilanci na fata, kabilanci na kaza na yare da sauransu wannan duka babu shi a cikin musulunci. Inna akramakum indallahi ataqakum. To lokacin da ya zamanto an nada muku shugaba amma shugaban ku duka gabaki ɗaya kun fi shi fahimtar addini, kun fi shi ilimi. To a matsayin shi na shugaba yana da haƙƙi na kuma shi biyayya duk yanda yaro ya kai a ilimi da karatu da hankali Allah ta'ala ya umarce shi da ya biyayya ga iyayensa ko haka shugaba baban kowa ne koda bawa ne aka nada muku a matsayin kun fi shi ilimi kalkuce a kai wani bawa ne ba za mu ji tafiya da shi ba Adar da za ku dinga yi a kullum shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara sanya mai abokanan shawara na kirki. Saboda kowane shugaba yana da kai abokanan shawara guda biyu. Haka manzo Allah sallama ya faɗa. Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa lahu bidanatani. Bidanatun ta'amuruhu bil khairi wa tahudduhu alayhi wa bidanatun ta'muruhu bil sharri wa tahudduhu alayhi wal ma'sumu man asama Allah hadith Abu Sa'id al-Khudri ma ba'atha Allah min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifatin illa lahu bidanatani yana cikin Sahih Bukhari hadithna fa innahu man ya'ish minkum ma'aiki alayhi salatu wa salam yace haqiqa yadda lamarin yake dukkan wanda ya rayu daga cikin ku yayin rayuwa mai tsawo fa sayara ikhtilafan kathira da sannu zai ga sabani wanda yake mai yawa abubuwan da ya sani a lokacin da raina to zai yi ta ganin sabanin haka nan wannan kuma daga cikin sahabbai duk wanda suka yi rayuwa mai tsawo sun ga irin waɗannan abubuwan sun fara faruwa Anas dan Malik wata rana yana Dimashq Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Shahab ibn Zuhri Allah ya ji kansa da rahama yace na shiga wajen shi wata rana yana Dimashq sai na tarar da shi yana kuka sai ma yubi kika yace bawan Allah mallan Anas a matsayinka na sahabin annabi me yake sa ka kuka me yasa ka kuka har kake kuka din nan yace wallahi ma adraktu illa hadhihi as-salah wa hadhihi as-salatu qad udhiyat yace ba wani abu wanda na sani a zamanin ma'aiki wanda a yanzu haka ana yin shi da kyau in banda sallah kuma sallah din ma an tozartar da ita Anas dan Malik yana daya daga cikin waɗanda suke ahlul bi'a wanda Allah ta'ala ya arzuta su da rayuwa mai tsawo Abu Darda'i wata rana ya shiga gidansa ranshi a bace, yalinsa tace wa bata mare Abu Darda'i, yace ma a'rifu min ummati Muhammadin illa annahum yusalluna jami'an. Ce ni dai abin da na sani, abin da ma'aiki ya bar mu akai shine al'ummar shi suna sallah tare a masallaci, amma yanzu wancin ya sallar shi a gida, wancin ya sallar shi a gida. To waɗannan abubuwan tun a lokacin sahabbai, shekara 1300 da wani abu. To ina kuma yanzu wannan zamanin namu ne yanzu? Ya za ka ce so kake ka ga zamanin nan namu, shugaba ka ga shugaban mu irin Umar ɗan Abdulaziz, ka ce so kake ka ga shugaban irin Umar ɗan Khattab. To kafin ka ga shugaba irin Umar ɗan Abdulaziz, so kake ka samu mabiya su ma irin waɗanda suke mabiya Umar ɗan Abdulaziz. An gane da kyau? Dole a samu ka dinga ganin abubuwa wanda suke na cunkoso, wanda sun yawa, wanda babu su a zamanin ma'aiki. To ma'aiki ya ce fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin. Idan har kuka ga irin wannan abu, abinda nake umartar ku shine ku yi riko da sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin, da sunnal khalifofina guda hudu waɗanda suke shiryayyu: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Waɗannan sahabbai na ma'aiki al-mahdiyina, waɗanda suke ɗora mutane akan hanya wanda take mai kyakkiya, babu karkata a cikinta. Waɗannan sahabbai na ma'aiki khalifofin nan nashi, kowanne a zamanin shi Allah da manzon shi su ne a ran shi. Abu Bakar bayan ma'aiki alayhi salatu wassalam ya koma ga Allah, ya rike khalifanci na musulmai, ko ba a jima ba, ƴar ma'aiki na Fatima, Allah ya ƙara yarda da ita, ta turo wajen Abu Bakar ta ce a bata gadon ma'aikinta. Abu Bakar ya ce na ji babanki ya ce la nuratu ma tarakna sadaqa, ya ce maganar ma'aikinki ita ce gaba da sama maganar ki. Abinda jama'ar annabawa suka bari ya ce ba a cin gada mu, dan abinda muka bari sadaka ce. Ce kin ji abinda ma'aikinki ya faɗa, amma ni in ɗauki wani abu in baki wannan ba zai yi ba. Aka kada aka raya, ta dalilin wannan har ƙaurace mishi dai, ta fasaye mishi magana har ta rasu. Amma Abu Bakar lokacin da Nana Fatima da ranta, Ali ibn Abi Talib bai ba mu baya, bayan Nana Fatima da bayan ma'aiki ya koma ga Allah da wata shida Nana Fatima ta rasu. To bayan Nana Fatima ta rasu ne sannan Abu Bakar, Ali ibn Abi Talib bai mu baya. To a lokacin da aka zo suka zo tattauna da shi da Ali ibn Abi Talib, Abu Bakar ta wallazi nafsi biyadihi laqarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an aslama min qarabati, ce wallahi zumunta ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tafi soyuwa a wajena in sadar da ita sama da zumuntata. Yace duk abin da kuka gani nayi a cikin wannan dukiya wanda ma'aiki ya bare, bin takaita ba kan abin da ma'aiki yake aikata ni alkhairi. Wannan wa shine Abu Bakar. Da Umar ya zo shi, Umar sai ya sa takunkumin da yafi kowane takunkumi. Da yazo in kace annabi ya ce kaza, to huwa ka shirya, in zaka faɗa ya zamanto kana da shaida, kana faɗin hadisin da Umar bai san shi ba, to dole sai ka kawo shaida, in ba haka ba kwa jiki magai. A zamanin Uthman jama'a suka yawaita, shi ma wata doka ta shigo. Da aka zo a zamanin Ali ibn Abi Talib, sai zamanto an fara samun fandararru irin Khawarija da sauransu wanda suka fito. To amma duk da haka, wancan lokacin na kirkin sun fi na banzar yawa. Sai zama a zamanin Ali ibn Abi Talib, lokacin bayan an kashe Uthman ibn Affan da wannan fitina ta afku, sai zama duk wani kuma wanda zai kawo hadisi ya ce annabi ya ce, sai an ce wane ne ya zantar da kai? Sammu lana rijalakum kanu la yas'aluna anil isnad falamma zaharatil fitna aw falamma waqa'atil fitna qalu sammu lana rijalakum. Kaga wannan shine addini fa. to waɗannan sahabbai na ma'aiki kowanne daga cikin su kokarin shi ne ya dora ka a hanyar Allah da ta manzon shi sallallahu alaihi wasallama ba ya dora ka ba akan hanyar da ba za ta kai ka ga gaci ba addu alaiha bin nawajid ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ku yi ruko ku yi cizo akan waɗannan sunnoni da hirorinku idan aka ce annawajid jam'i ne na najid najid shine turki tara kuna haƙora wanda ake karya kashi da su wanda in ka karya kashi zaka tattauna kashi can kake kai shi ba ka dora shi akan nan wayannan su ba na cin kashi bane wannan na cizo ne su amma in dai karya kashi ne ya nanu da kyau kaje shi yayi tubus sai ka kai shi wayannan can ko to in kai ruko da waɗannan ya fi ƙarfi sun fi waɗannan sun fi kowane waɗansu haƙora ƙarfi gumagumai to kunjan da babu ya ce sunansu gumagumai ake ce musu kenan yawa to ku yi ruko da su da gumagumai na kunjan da kun ji sunan ma kun san ba wasa yawa wa iyyakum wa muhdathatil umur ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ka shedunku da fararrun al'amura ka shedunku da yin ruko da abubuwan da ya zamanto sabbi ne ba su da tushe a cikin alqur'ani ba su da tushe a sunnata duk abin da ya zamanto muhdath ne abin da kirkirar shi ne akai sai aka cusa shi cikin addini to wannan a matsayinka na musulmi addininka a cike yake baya buƙatar kai ko ni ko shi ko wani ya zo da wani abu ya saka addini a cike yake la yaqbalu ziyadata wa nuqsan baya amsal raji baya amsal kari duk abin da ka kawo ka kara to sai a bayar maka da kayanka haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisin na Aisha ko man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd dukkan wanda ya kirkiri wani abu ya cusa shi a cikin wannan addinin namu abinda babu shi a cikin addinin ya mushi kuskure ma ya soka shi zalla yace za a mayar mai da kayan shi duk yanda ka saka shi go ko kadan ne curowa za a amido maka da kayanka to dan haka duk abin da ya zamanto kirkirarre ne ba shi da gurbin sama a waɗancan lokutan ko to ba yanda za a yi zaman to ya samu gurbin zama a wannan lokaci in dai a addini ne akwai bambanci tsakankanin abubuwan addini da abubuwan duniya abin da ya shafi duniya wannan a kullum so ake zaman to ka samu strategy ta zawa da sabbin abubuwan da babu su a da ya zaman to ka samu khibra ta abubuwa wanda suke na wayewa ne na ci gaba wannan bangaren duniya kenan mazala ce antum a'lamu bi amri dunyaku mun gane da kyau amma bangaren addini ba za ka zo da komai ba in yanzu za ka zo ka kai jirgi wanda baya amfani da gazuwal baya amfani da mai iya abin da yake sha kawai ruwa ne shi ma ruwa din na tabki za a je a cika mishi wannan za a ce kai kokari wallahi saboda wannan zai sa abin da ya shafi safari ya dan samu saukin tafiya mutumin da zai tafi Saudiya yanzu kaga in ruwa ne za a cika a cikin wannan kaga sai ya zamanto an dan rage kudin tafiya kaga wannan za a ce ka zo da abu mai kyau a bangaren duniya kenan wannan ka kawo wa mutane ne su kusa irin za ka yi computer in ka tashi za ka yi bahasi na takhriji hadisi dai kana so ka gano hanyoyin shi guda 10 ne ko 20 ko 30 ya kai mutawatiri ko bai kai haddin mutawatiri ba kana danna kaza 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 sai ya watsa maka duk kusan littattafai guda 40 wanda suke da wannan hadisi din a cikin su gashi wancan ta wannan hanyar wancan ta wancan mai kyau wancan mara suke wancan kaza wancan kaza wancan hasan wancan sahihi sai ka gani wanda da wannan aiki ne na wata 5 ko wata 6 amma yanzu cikin zama ɗaya minti 10 ka gama aikin wannan yanzu Allah ya kawo nesa kusawa ba san hadisi ɗaya da sai ya ga malamai ba wai malamai ba ku ci ku ba mu jigajigan malamai sun kwana sama da 10 a hadisi ɗaya sati 2 akan hadisi ɗaya to amma Allah ya kawo abin da sauki Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu ko wance professor Allah ya ƙara mai lafiya Allah ya ƙara mai lafiya wannan bawan Allah ne ya bayar da rayuwar shi bangaren sunna yana ba da labari lokacin da suna Madina suna karatu. Su tara ɗaliban hadisi, su tara da malaminsu na goma, shi ma malamin hadisi. Hadisin nan na Abu Huraira wanda yake cewa idza walaqal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsiluhu sab'an. A cikin wata riwaya ulahunna bi turabi, a hadisin Abdullah ibn Mughaffal wa afshiruhu thaminata fi turab. Ita wannan sati biyu suka yi suna bincike akan hanyoyin shi. Hadisi ɗaya su goma, kuma kowanne daga cikinsu faris ne min fursanil hadith. Kowanne daga cikinsu ba wai ku ci ku bamu bane a ɓangaren hadith, kowanne babban jarumi ne a ɓangaren hadith. Amma sai da suka yi sati biyu. To yanzu irin waɗannan malaman da suka yi wannan karatun, kai yanzu dan ka zo ka yi kwash-kwash-kwash da kwamfuta, za ka zo ka haɗa kanka da su. Wallahi ƴan uwa, musan matsayinmu, malamai musan darajarsu, musan ƙimarsu. Karatu ba hauka ba ne, an gane da yau. Yauwa, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, duk abin da yake sabbin shigowa ne cikin addini ba a riko da su. Duk abin da ya zamanto ba shi da gurbin zama a Qur'ani, ba shi da gurbin zama a hadisi. Al-khulafa'ur rashidun, babu shi a zamaninsu. Babu shi a zamanin sahabbai, babu shi a zamanin tabi'ai, babu shi a zamanin atba'u tabi'ina. To wani abin ka kalkaɗe hannunka daga gare shi. Al-Imam Malik, Imamu Daril Hijira, Ra'asul Mutqinin wa Kabirul Mutasabbitin, yake cewa ma lam yakun dinan fi dhakal waqt lam yakun dinan fi hadha alwaqt. Au kama kala, duk abin da ba addini bane a lokacin wancan na sahabbai, to ba yanda za a yi zamanto addini a wannan lokacin. Fa inna kulla bid'atin dalala, ma'aiki alaihi salatu wa salam ya ce hakika dukkan abin da aka kirkire shi, dukkan abin da ya zamanto sabo ne aka shigar da shi a cikin addini, wannan bata ne. Saboda dama albid'atu shi ne ihdathu amrin fid din yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu, shi ne kagar wani abu a cusa shi a cikin addini, wanda wannan abun ya yi kama da addini amma kuma ba addini ba ne. Mun gane da kyau, ya yi kama da addini amma ba addini ba ne. Saboda addini yana buƙatar aya ko hadisi. Mun gane da kyau, saboda addini dukkan shi gabaki ɗansa a dabaibaye yake da dalili. In aka ce ka aikata kaza biye dalilin kaza, ka ce ya tabbata a cikin Sahih Bukhari hadithun wani kaza kaza kaza, a ce to ya salam. Hakan din nan da ya kawo ba za a jare ka ba, a ce waye magabacinka kuma akan wannan fahimtar. Ka zama waɗansu lokutan za ka gani wani in ya ɗako aya ya maka wani tafsir, zai ga ya bokara wanda ba wanda ya gabace shi wanda ya irin wannan bokara wata ta, kawai shi ne ya ga ya lankwasa ta don ta dace da ra'ayin shi. To in ya kawo aya, aka ce kwarai Allah ya ce kaza. To amma cikin wani tafsiri za mu je mu ga wannan maganganun da ka faɗa. Tafsirin Ibn Kathir ko Ibn Jarir al-Tabari ko tafsirin Sa'adi ko tafsir na Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an ko Ahkam al-Qur'an ko tafsir al-Karim al-Rahman al-Mannan ko tafsiri na al-Mannan tafsir na Dr. Wahabatullah Zuhaili at-tafsir al-Munir ko tafsirin wani malami kake so mu leka. Sannan kuma ha wannan ma baya isa. Wani lokacin za ka ga malami ya kawo magana ba dan ita ce rajiha a wajen shi ba, saboda dai akwai ta la'alla kuma wannan magana ce mai rauni, shi ma ya kawo ta ne saboda ya nuna akan rauninta dan kada ka yi riko da ita. To sai mun koma kuma an gani shi ne ra'ayin wannan malami wanda ya tafi a kai, ko kuma ba shi ne ra'ayinsa ba. Dan ka ce akwai a cikin littafin Ad-Durrul Mansur, ko akwai a cikin littafin Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an, ko akwai a cikin Qurtubi shi ne Al-Jami', ko akwai a cikin Ibn Jarir al-Tabari, ko akwai a cikin At-Tafsir al-Kabir, dama shi Tafsir al-Kabir na Razi ne, ko akwai a cikin Al-Kashaf ko At-Tahrir wa At-Tanwir na Ibn Ashur da sauransu. To in aka koma din ba daga nan din ba kuma za a kyale ka, sai an ga cewa lalle maganar da ka faɗa ta dace da ayar ko bata dace ba. wannan shine abin da ya kamata mu kula da shi. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi da al-Imam Tirmidhi. Al-Imam Tirmidhi yace hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce. To ina ga hadisin nan ɗaya da muka ya kamata mu ƙara ɗaya ko? Kala abin ya zama to dadin ya yawa kullum maraka hadisi ɗaya karatun mata. Na'am. Eh? Wanda ji? Na'am, na'am.
Wanda ce kowace abin da ke bid'a.
Na'am.
Hadisi ne cikin abin da ke kiran bid'a.
Na'am.
Amma malamai suna cewa akwai bid'a amma. Ido yi su ta shiga shi akwai wanda take.
Yawwa, to. Cikin malamai akwai waɗanda suka kasa bid'a gida biyar. Suka ce akwai bid'a wanda take ta wajibi, akwai bid'a wanda take mustahabbiya, akwai bid'a wanda take mubahiya, akwai bid'a wanda take makruhiya, akwai bid'a wanda take muharrama. Mun gane da kyau. To, cikin malaman da suka tafi akan haka akwai irin su al-Imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, akwai irin su Isuddin Ibn Abdussalam Sultanul Ulama, akwai waɗansu daga cikin malamai da wannan ina iya tunasu. To, duka abubuwan da suka yi ko da yawanci malamai dai sun musu raddi kan cewa babu bid'a wanda take hasana. Abubuwan da suka kawo su cikin bid'a wanda take ta wajibi irin abin da ya shafi jam'ul Qur'an, wannan ba bid'a bane. Irin abin da ya shafi qiyamu Ramadan a cikin masallaci da jama'a a cikin Ramadan, wannan duka ba bid'a bane. Suna kafa hujja da hadisin asar na Abdurrahman ibn Abdul Qari wanda yana cikin sahih Bukhari, yace kharajtu laylatan ma Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fi Ramadan ila al-masjid fa idhan nasu awza'un mutafarriqun yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahd fa qala Umar ibn al-Khattab inni ara law jama'tu ha'ula'i ala qarin lakana amsal fa jama'ahum ala Ubayy ibn Ka'b fa kharajtu ma'ahu laylatan ukhra wa hum yusalluna bi salati qari'ihim fa qala ni'mal bid'atu hadhihi wallati yanamuna anaha afdalu min allati yaqumuna wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu yujudu akhir al-layl. Wana hadithi yana magana akan qiyamul layl, ma Umar yace ni'mal bid'atu hadhi. To bid'a kamar yanda ya kamata mu fahimta, akwai ta'arifin ta aluga, akwai kuma ta'arifin ta shar'anci. Kada aka ce al-bid'a a larabci, a larabci in aka ce wannan abun bid'a ne, mun gane da kyau. Abin da ake nufi sabo ne, sabo ne. Shi yasa duk abin da ya zamanto mutane sun bar shi na bid'a na sunna ba sa yin shi, sai zamanto kai ka zo ka gyara shi, ka raye wannan sunna din, to za a ce kai bid'a. Bi ma'ana ha al-lughawiyya, ma'anar ta tuluga ake nufi wannan, ba ma'ana ta shari'a ba, saboda abu ne wanda yake ba sananne ba a gurin mutane, amma kuma sunna ne ya tabbata sai ka zo da shi. To shine manzala ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan kenan, mun gane da kyau. To wannan taqsimatu da suka yi guda biyar ba su da aya ko hadisi a kai, sun ce Qur'ani yana daga cikin bid'a wanda take ta wajibi. To Qur'ani an tattara shi ne tun a zamanin Abubakar, sannan kuma dama Qur'ani a tattare yake a zamanin Ma'iki. Iya kawai abin da yake ba a yi ba a zamanin Ma'iki shi ne ba a haɗa shi a guri ɗaya ba, amma wancan yana da aya kaza, wancan yana da sura kaza, wancan ya rubuce sura kaza, wancan ya rubuce sura kaza, sai zaman to yanzu an tattara shi an kashi guri ɗaya an haɗa shi. To a zamanin Abubakar ake. To manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rashidi. Aga zamanin Abubakar ai zamanin khalifa ne na farko. Haka kuma abin da ya shafi qiyamul layl a zamanin Ma'iki, kamar yanda hadisin Zaid ibn Thabit da hadisin na Aisha radiyallahu anha, wanda dukkaninsu suna cikin Bukhari da Muslim, sun tabbatar da cewa ma'aiki ya yi kiyamul laila a cikin waɗansu darare na Ramadana tare da sahabbai. Hadithin Zaid ibn Sabit ya tabbatar da cewa ma'aiki ya yi kwana guda uku, raddare na hudu suka rasa muryar shi. To daga baya kuma sai ma'aiki ya fasa yin sallah da jama'a. A zamanin Abubakar haka al'amarin yake, ba a yin kiyamul laili a cikin Ramadana tare da jama'a a masallaci. Amma a zamanin Umar ɗan Khattab sai ya raya waccan sunnar, wanda kaga wanda babu shi a zamanin ma'aiki, wanda ba a yi shi ba a zamanin ma'aiki, zai tsammanin wannan abin sabo ne. Mun gane da kyau? To sai zamanto ya raya wannan sunna ta ma'aiki, sai ce ni'mal bid'atu hadhihi, madalla da wannan sabon abu. Ba dan shi bid'a bane, a ma'anar shi wanda take ta shari'a, saboda ma'aiki yayi. To dan abin da ma'aiki yayi shi ba a ce mai bid'a. Sannan kuma sai zamanto akwai shi a zamanin Umar. Zamanin Umar ma'aiki ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, Umar yana daga ciki. Dan haka abin da ya tabbata a zamanin Umar shi ma sunna ce ta ma'aiki. Ba bid'a bane. To duk wanda za su tafi akan cewa akwai bid'a hasana, akwai ghairu hasana, wannan taqsim ne wanda ba a lokacin ma'aiki aka yi sa ba. Sannan kuma babu shi a zamanin sahabbai daga baya ne waɗanda suke ganin cewa su karkasa bid'a zuwa ga al-ahkamu takdifiyya suka karkasa ta. Amma dai zance mafi inganci babu wannan. Na'am. 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 Yaigo. Sa alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.